Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17:25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalol da kuma Niya. Ko kuma VOA Africa zango 102.5 sai kuma Alpha Radio a Kumasi na Ghana. Za ku iya sauraron mu kuma kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Yanzu ma Amina Buhari auna ce ke gabatar muku da wannan shirin na hantsi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku maimaitawar shirye-shiryen domin iyali da nakasa. Amma kafin nan, ga halin da duniyar ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo, yau 15 ga watan Satumbar shekarar 2019. Ministan makamashi a Saudiya ya ce har-haren jirage mara matuka da mayakan Houthi suka kai akan matatun man fetur din kasar na Amurka guda biyu sun yi sanadiyar rage adadin man da kasar ke fitarwa. Wani hoton bidiyo da wani da ba kwararre bane ya dauka ya nuna yadda wuta take ci, amma zuwa tsakiyar rana an ga hayaki ya turnike sararin samaniya. Hukumomin Saudiya sun ce babu wanda ya rasa ransa ko ya ji rauni daga har-haren.
Sarraha al-mutahaddith ar-rasmi bismi quwwat at-tahaluf, tahaluf da'm ash-shar'iyyah fi Yaman.
Gidan talabijin din kasar ta Saudiya kenan yake sanar da cewa an shawo kan wutar da ta tashi a matatun man. Tunda dai kakakin mayakan Houthi kanar Yahya Sari ya tabbatar da cewa su suka kai waɗannan har-hare. Yana mai cewa za su ci gaba da kai ire-iren su idan dakarun da Saudiya ke jagoranta suka ci gaba da kai musu hari a yankunansu. To halin da ake ciki, sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya zargi Iran da jagorantar kai waɗannan harare a kan ƙasar ta Saudiya. Sai dai Pompeo ya tsame hannun Yemen a harin, yana mai cewa hukumomin Tehran ne ke da alaki. Duk da cewa mayakan na Houthi sun ɗauki alakin kai harin, sakataren harkokin wajen na Amurka ya shiga shafinsa na Twitter ya wallafa cewa babu shaidar da za ta nuna cewa hare-haren daga Yemen ne. Pompeo ya kuma yi kira ga kasashen duniya da su fito fili su Allah wadai da waɗannan da wato da wannan ɗanyen aiki da Iran ta yi. Ƙungiyar haɗin kan kasashen musulmi ta OIC za ta gudanar da wani taron gaggawa a yau Lahadi domin tattaunawa kan shirin Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu na haɗe wasu yankunan yammacin kogin Jordan da yankunan Isra'ila. A ranar Laraba, ƙungiyar ta wallafa a shafinta na Twitter cewa mambobinta 57 za su gudanar da taron wanda Saudiya ta nemi a yi shi a birnin Jeddah. A jiya Asabar, ministan harkokin wajen Turkiya ya ce ƙungiyar ta OIC za ta tattauna kan aniyar Prime Minister Netanyahu da wato ta haɗe tsaunukan Jordan da wasu yankunan 'yan kamawuri zauna a yammacin kogin Jordan da yankunan Yahudawa. Tunda ƙungiyar neman 'yancin Falastinawa ta PLO ta mai da martanin cewa haɗe yankunan da na Isra'ila zai taushe duk wata kafar yankurin sasanta rikicin da ke tsakaninsu da Yahudawa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Rahotanni daga Zimbabwe na cewa mutane kalilan ne suka halarci wajen taron bankwana da gawar tsohon shugaban ƙasar Robert Mugabe wanda aka yi a filin wasanni a Harare. Bayanai sun yi nuni da cewa kashi ɗaya cikin uku na filin wasa masu halartar taron suka cika, filin da ke daukan mutum 60,000. Shaidu sun bayyana cewa taron bai yi armashi ba ko kadan idan aka kwatanta da dimbin mutanen da suka cika filin wasan Makil a lokacin da za a rantsar da mutumin da ya amfani da dakarun kasar ya tilastawa Mugabe ya murabus daga mukaminsa shekaru biyu da suka gabata. Happy Marufu, dan kasar ta Zimbabwe ne, ya kuma faɗi dalilin da yasa ya ki zuwa wajen wannan taro.
I should be doing something else or sometimes even relax with my family.
Yace na gwamnati na je ne yi wani abu kamar na zauna, wato na zauna a gida tare da iyali na maimakon zuwa wajen wannan taro. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce an kashe dan Osama bin Laden, mutumin da ya kafa kungiyar Al-Qaida a wani samaman yaki da ta'addanci da Amurka ta kai a yankunan Afghanistan da Pakistan. Wata sanarwa da fadar ta fitar ta yi nuni da cewa kisan Hamza bin Laden ba wai za ta tauye wa kungiyar samun jagora da mutumin da suke ganin na da alaka da babansa ne kadai ba, har ma da hana kungiyar gudanar da wasu aikace-aikacenta. A yan watannin baya wasu kafofin yada labarai sun ruwaito cewa an kashe Hamza Bin Laden shekaru biyu da suka gabata, amma gwamnatin shugaba Trump bata tabbatar da hakan ba sai a jiya Asabar. Ana tunanin ya mutu yana da shekarun da suka haura 30. Kasar Pakistan ta ce an kashe mata sojoji hudu sannan an jikkata wani na biyar a lokacin da wasu 'yan ta'adda daga yankin Afghanistan suka bude wuta a wasu wurare biyu. Daya daga cikin harin wanda shi ya fi muni ya auku ne a gundumar da ake kira Dir, inda dakarun kasar na Pakistan suke aikin gina wata katanga. Sannan wata kafar yada labaran kasar ta Pakistan ta ruwaito cewa wasu tsigiru sun kashe mata wani soja yayin da suke aikin sintiri.
Kenan kuka saurara. To madalla, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC, inda an jima kadan zamu maimaita muku shirin domin iyali. Amma bari ku fara da jin maimaitin shirin Nakasa ba kasawa ba tukuna.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake haduwa da ku a shirin Nakasa ba kasawa ba na kowane mako, wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi mutanen da ke da bukata ta musamman. Ni ne Suleiman Muni Barma daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Shirin na kasa wannan mako ya sauka a jihar Adamawa domin duba halin da nakasassu ke ciki a wannan yanki na tarayyar Najeriya, musamman abin da ya shafi zamantakewa da sauran jama'a da ma irin kulawar da hukumomi ke baiwa wannan rukuni na al'umma. Wakilin muryar Amurka Ayola Ibrahim Abdulaziz ya shirya wata tantaunawar musamman da ta hada wasu shugabannin nakasassu a zaure guda.
Kuma Allah cikin ikonsa wanda mu tattauna da su uso shine ko kuma jagori ne a kungiyoyin da shafi harkokin nakasassu a Najeriya, domin a hannun dama na akwai
Comrade Alhassan Ibrahim Ganyi.
Na san ka da mukami a kungiyar masu bukata na musamman ko ince nakasassu ne.
Ni ne jami'in hudda da jama'a na kasa na hadaddiyar kungiyar masu bukata na musamman.
To ya sunan kungiyar taku?
Jonah Pete.
John.
Joint National Association of Persons with Disabilities.
A Najeriya kenan.
A Najeriya.
To bayan shi kuma akwai wani shi mai idan kai shi dai kusan bai taba musanta kan cewa ya da larura ba, so tare zaka tada wani sai ya nema sai ce shi ma yana ciki. Ina tare da
Aliyu Muhammad Tukur.
Malam Aliyu, wani abun burgewa da shi shine ya daga cikin waɗanda suka yi tunanin kafa yana aikin jarida, kuma ya hasa kafa wata kafar sadarwa ta gidan radio ta yanar gizo ake kira online da ake kira Bin Kola Online. Malam Aliyu, ya gajiya?
To alhamdulillah Ibrahim Abdulaziz.
To wani zai mamaki da cewa kamar yadda na faɗa, kuma na ji ma ka da wani mukami ma a kungiyar masu bukata ta musamman kuma na kasu su a jihar Adamawa ko?
Ni ne organizing secretary na Adamawa Disabled Forum.
To bari in soma da Malam Alhassan, kamar yadda na faɗa, wai me ake nufi ne idan na ce na kasa ba kasawa ba?
To alal haƙiƙa na kasa ba kasa, wato duk rintsi duk cikin yanayin da Allah ya halitta ka ka samu kanka a ciki sai ka tashi kai aiki tukuru don kaga ka zama wani abu wanda zaka dogara da kanka ba tare da ka dogara da wani ko da gwamnati ba. Idan dai zaka yi haka, to ka nuna cewa na kasa ba kasa ba.
Wani kan yi mamaki kan cewa akwai zaka tada akwai mabarata. Wani ce mabaratan nan fa akwai masu lafiya ma mabarata, akwai kuma waɗanda ke da lura da sansu, wai haka ne?
Haka yake, akwai lafiyayyu waɗanda in ka dan bi mutum da gudu zai taka diga nan har numan a guje, amma zaka ga zuciyar shi ta nakasa ya shiga bara.
dan haka abun a zuciya yake wai ba tabo ne larura ba
ba tabo na larura
to Malam Aliyu kafin mu shiga cikin shirin gadangar ba in dawo gare ka idan ka duba kan cewa kamar yadda ya faɗa zaka tada wasu na da larura duk da haka kamar misali kai yanzu duk da halin da kake ciki bai hana ka ka tashi ka nema ba bari mu koma baya zaka yi tuna wasu sana'a da kai domin dogaro da kai domin ya zama abun misali ga wasu
eto ka san shi tunda Allah ya tashe ni a haka na tsinci kaina gugurmaya domin in kare mutuncin kaina kuma in yi dogaro da kaina ban sa kasa a gwiwa ba ni ayyukan da masu kafa za su yi ni ina ga nayi fiye da su domin aikin da nayi wanda zan ce don in dogaro da kaina wanda na wahala da shi shine nayi kira a kiran nan da nayi kuwa na makera ina daukar babur na tafi jeji nayi kwana uku a jeji daga ni sai doya da gatari zan je na sari itace a jeji zan sassake kota na fitar da na fatanya na gatari da kotan wasu irin harbaka gudu na maharba dinnan da sauransu to kaga mai kaba
ban kira kai kuma me
to bayan kira nayi sana'a da dama nayi zama birkila nayi gini nayi tonan sakawe nayi noma ayyuka suna nan da dama nayi kasuwanci wanda har yanzu kasuwanci ma yana zuciya na ban tsaya nan ba nayi kiwo bazan taba manta ba na taba barin gidan mu shekara ɗaya na tafi naje nayi kiwo a wani kauye ta gefen Kamaru can iyaye na sun yi ta nema na basu sani ba sai dai kawai
don na san shi wani mai sarari tunda ba gane yake ba watakila zai ce na kasar nan tayi wata kila aina ne da kasa taka
na kasa ta kafar dama ce kafar dama ta shanye bata aiki sanadiyar kuma allura ne tun ina yaro aka bata allura kai akan jijiya shine ya dawo mun wannan al'amari bazan iya tafiya nan da kilomita 1 da kafa ba
to yanzu gashi har ma cikin ikon Allah har ka samu nasarar da har kana daga cikin da aka kafa wannan kafa ta binkon online da san su haka daman can kai aikin jarida ko sha'awar ta ne da na san kai kasuwanci da wahala kamar da ka faɗa na san har yan kunni ka saida
to ai aikin jarida ni na tsinci dami ne kawai a kale ban karanta shi ba ban kuma san yadda ake yin shi ba amma wani lokaci da yake a ƙarshen sana'a da nayi shine gadi wani lokaci ina gadi ka san mai gadi zai kasance yana tare da radio a kunnin shi to daga cikin abinda nake saurare a filin gadi na ina dan ji ana dan wasu shirye-shirye sai nace to kai kaga shirye-shiryen da ake yi nan fa ka duba wani lokaci in na koma gida shi nake yi kuma watakila masu harbiyan su ake suke wannan amma wani lokaci zan kai musu ziyara to sanadiyan ziyara da nan
haka shiga
yauwa
na san ban san kai yake mana dadi ne domin akwai inda zamu taho wani zai ji irin baiwa da Allah ya maka aikin jarida na sauya murya ko makamantan su haka na san har akwai nema credit da ake maka kuma ba ma yaran ka bane zamu da ban kuma ga Malam Alhassan kai ma a ba wane gugurmaya aka yi
gaskiya ne gugurmayan karatu ne mai
amma tukunna ma wanne kasa ne tare kada ina so shi mai sararo ya sani
matsalan idanu ne da ni
matsala aka samu ko kuwa haka ta fi ka
a'a ba haka aka haife ni ba don ina makaranta ina SS3 ka din na samu wannan matsala da na samu kuma sai na tafi makarantar da ake kira special school a Jada nan ne na je na koyi braille da typing da computer da sauransu dai daga nan da na kammala na tafi university a nan ne na ci gaba da gugurmayan ilimi har na kai ga matakin da nake a yanzu
na ji dadi domin abin da sanin maka ne shimfiɗa shi kansa mai sararo ya san kancewa ba wai irin kamar da aka ce na kasa ba kasawa ba dukkanin ku nan masu abin yi ne kuma in boko na nan taba an yi karatu sannan kuma akwai iyali
akwai iyali
kuma ana taba aiki
ana taba
ya ana aikin gwamnati koko
to ana lallabawa da rayuwar da baki
to lalle kuwa to wani batu da zamu tabo kaman a kasashe da aka ci gaba aka tadda rayuwar masu bukata ta musamman ko kuma ce ne kasasu kamar yadda aka dai fi sani kan cewa akan kula da su akan tallafa musu a kasashe da ke taso irin Najeriya da ma wasu kasashe na Afirka kusan ba haka lamar yake ba ya lamarin yake ne a kasar ka Najeriya wanda ke ne maka kakin daga cikin kungiyoyin masu bukata ta musamman a Najeriya
to alal hakika matsalan za a ce a Najeriya na farko su shugabanni ba su daukan masu bukata na musamman da muhimmanci ana daukan su kaman wani abu ne haka idan ka hada kanka da shi kaman wani za a ga kaman wani laifi mutum yayi ubangiji Allah ya dauke shi mai da shi yana da nakasa ko wani abu to zaka ga gwamnati kuma dokokin da ita da kanta za ta yi ba za ta bi ba domin tana tunani akwai dawainiyan da za ta daura wa kanta idan ta hada kanta da masu bukata ta musamman
kamar wannan dokoki da ta yi kuma bata
yanzu kaga a Najeriya ba kabilan da za ta ce ta kai nakasassu yawa a Najeriya domin akwai nakasassu sama da miliyan 25 a Najeriya.
Gidigan ku ya tabbatar da haka?
Wannan ya tabbatar da haka kuma ko gwamnati ta san da wannan wanda har ya kai ga aka yi kokari aka yi kudirin kare haƙƙin masu bukata ta musamman wanda shi shugaban kasa ya sa wa hannu. Amma rashin sanin muhimmancin wannan da gwamnati ba ta yi ba shi yasa sai aka yi buris da wannan ma'aikatan ba a yin komi akai. Don ana tunani kamar idan yau ce za a aiwatar da shi ita gwamnati za ta wahala gwamnati za ta fitar da kuɗi kuma wayannan nakasassun a bar su su zo su yi bara da naira 10 naira 20 a ba su shikenan ba tare da an yi tunanin su ma akwai abin da za a iya za su iya yi wurin taimakawa al'umma.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za ku ji cigaban wannan tantaunawa. A madadin wakilin muryar Amurka a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz da bakin shirin Nakasa ni Suleiman Muni Barma ke ce da ku sai an jima.
Yanzu kuma ga maimaitawar shirin domin iyali.
Ya Allah ya Allah na roka. Allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka huiba. Ku jama ha tambaya nike da. Ku jama ha tambaya nike.
Masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da kowa shirin domin iyali na yau Alhamis 12 ga watan Satumba shekara ta 2019. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Al'ummar garin Shimfiɗa na jihar Katsina sun shiga halin ni'yasu sakamakon garkuwa da iyalansu da 'yan bindiga suka yi. Shirin domin iyali ya zanta da waɗansu da wannan lamari ya shafa waɗanda za mu saya sunayensu bisa dalilan tsaro. Ga abin da wannan malami ke cewa.
Akwai 'yata ta cikina, akwai abokina da zawo da ke na fito da ni. Shi kan shi aka fi taɓa wa ta ne shi an ɗauki iyalinsu matan shi ɗaya da yara. Gida biyar nashi akwai kananan yara yanzu haka maganar da ake jiya matan suna ba a bari akwai yaro ma da bai da lafiya yana can hannun sa mun dai haka ya fito da shi kwanci cikin ruwa ruwan sama da ke tsara ta da shi suna nan dai sun bari.
To Alhaji fara mu bayani tun daga farko yadda aka ɗauke waɗannan iyalai naka.
Hajiya a cewar dukkan ne farkon al'amarin nan yadda ya kasance ranar Lahadi ne abin ya faru da ƙarfin shida kuma ƙarfe motoci na mun an kasuwa sun tafi gida daga Bidiya zuwa Shimfiɗa motoci kantoci guda hudu suka je to da yake da ma'aikin jirgin gurbi suna haɗuwa da ma'aikata sai a tsara a tantan da hanya dai babu cewa kullum ana tarewa 'yan ta'adda da surokin daji to ƙarshe dai ranar aka tafi kuma an yi ruwan sama motocin suna ɗan karewa hanyar mata yi lokacin da aka tafi rana ta riga ta ƙasa shi lokacin wannan 'yan ta'adda suna ne sun kwanta masu shi ne fa ana zuwa wajen suka buɗe masu wuta ƙarshe aka halbe wasu mun take yanzu ne sun kashe mutum uku don a hanya sun halbe wasu ɗaya suka ci gaba da ba su wuta ma'aikatan su ma suka halbe biyu halbe su da abin ya gagare su ya gudu amma su ba su yi ƙoƙari ne ma Allah to ga shi har suka zo suka ga ƙarfin su suka gudu aka bar mata suka yi a mota suka zo suka take matan awon da suka halba suka fili suka ajiye su gudu suka ɗauki awon da ke da sauran lafiya suka kora suka tafi da wajen mace 30 da wani abu 40 da wani abu da yake cikin duhu ne wasu cikin daren suka ɗan kauki Allah su da su suka tafi da mace 28 da kara manyan mata 18 ƙananan yara guda 10-11 to ƙarshe dai yau suna da kwana 17 amma bayan haka an samu lokacin da aka yi sasanci shi gwamna ya je aka yi zama aka yi sasanci yanzu magana da ake ji zai din nan shi gwamna makari ya yi iya ƙoƙari kuma gaskiya an ci nasara saboda abin da ke faruwa jiya an tura musu da akwai mutanen su a wanda ke bi an kai musu kuma suka ba mu guda 7 a kai musu suka ba mu 10 11 suka ba mu. Yanzu muna da sauran mutum mace take hannu da yaro 10.
Ya sanin ku banda iyalanku nan da waɗannan mahara ke rike da su suna rike da waɗansu daga waɗansu wurare ya sanin ku.
Kwarai kuwa akwai mutanen mallama ba za ka akwai na cikin ne sa uku akwai na ruma. Kuma duk suna kai cikin daji hannu su akwai na wurma da sauransu a an so wasu.
Wakilin sashen Hausa Murtala Faruk Sanyina ya kuma yi hira da waɗansu magidanta da suka je fadar gwamnatin jihar Katsina inda aka karɓi rukunin farko na waɗanda 'yan bindigan suka saka ga abin da ɗaya daga cikin su ke cewa.
To iyalaina wanda ke daga ciki akwai matata Maryam, akwai kuma ɗana baba Ahmed, akwai kuma ƙanwashi mai bimashi Husna, akwai kuma ƙananta Inusa, shi ma Inusa akwai ƙaunashi Yasmin. Suna can tare su biyar yau kwanan su 16 tun ranar Lahadin da barayi suka yi ma sojoji ambush sama hanya. Akwai ranar da muka taɓa magana da su maharan da suka ɗauke suka tafi da su da ta bada waya ta suka kira ni na daga suka ce mani mataka tana hannun maharan da suka ɗauke ta ga hannun sojoji. Saboda haka tun daga hannun sojoji muka ɗauke ta sai ka ba mu naira miliyan 150. Da ce musu to ni ban ma san naira miliyan 150 ba yanda suke. A ƙarshe na ce ku bani ita suka bani ita muka yi magana da ita na ce musu su yi haƙuri cikin yanayin da Allah ya jefa su. Ana nan wata rana muna nan bayan kwana 7 mun yi wannan magana wani ya zo mu da labarin cewa mutanen nan waɗanda aka yi kinafin ɗinsu aka tafi da su an fara kashe wasu. Daga nan sai na sake magana da wannan mutum maharan nan nake tambayarsa ya wannan bayani namu yake cewa matan ku ba ku san su tunda ba ku san su mun mayar da su bayin mu. Saboda haka tunda ba ku ba mu kuɗi suna na hannun mu. To daga ranar da aka yi abin dai da karfin Allah da karfin gwamnati muka dauko magana nan muka zo mu kawo ta karamin shugaban karamar hukumar Jibiya. Shugaban karamar hukumar Jibiya ya dauko ta ya zo ya kawo ta ga mai girma gwamna. Tun dai daga ranar nan daga mai girma gwamna zuwa abin da dai ya kasa suna nan suna ba da kokari kuma mun ga alama insha Allah akwai nasara cikin al'amarin nan. Di yanda zuciya ta tayi mana radadi ko wani abu bana iya cin abinci ko wani abu in na tuna yara na ba zan iya ci ba dole nake hakura in yi hakuri na san Allah ne duran bawansa. A rayuwata ni abinda na ji in har gwamnati bata saba hannunta daga cikin wannan lamari ko ta hanyar sasanci ko ta hanyar gwamnati ta karbo musu to sai dai ba mamaki ka san rayuwa daga Allah take. In mun yi ban kwana da su to haka Allah ya aiko ranar gobe kiyama za mu haɗu da su. Ni dai bana da wannan.
Na sanyin na ya kuma hira da ɗaya daga cikin matan da aka yi garkuwa da su wadda ta bayyana irin akuba da maharan suka gasa musu.
Sun zo sun tara hanya ne da suka tara hanya an taho da motocin ma'aikata da mu suka tare su suka yi ta halbi. To an ana halbi dama sai aka ce mata su kwakwanta sai muka kwakwanta cikin mota ashe wasu duk sun diddire suna ta halbi suna ta halbi. To ma'aikatan sai suka tsere duk da maza suka ce suka zo suka isko mu cikin mota sun ma halbi wata mata cikin mota. Sai suka isko mata ne su suka ce kowa ya hito duk ku hito tunda mata ne ba mu kashe ku hito. Da muka yi hito sai suka tattara mu suka yi yamma da mu suka buga mu manyan waya suka ce mata ne ya za su yi da su sai suka ce kar ku kashe su ku taho da su. Suka yi yamma da mu suna ta haya da mu wata tsohuwa ta gaza ta ce ba ta iya taya suka halbe ta. Suka yi ta haya da mu suka ce kawai ai da yan shahada ne sai mu kuma sai muka ce mu yan hawara ne dan muna tsoron kamar kar su kashe mu. Suka ce ai yan shahada ne muka ce yan hawara muka yi ta ƙarya. Da muka je can suka je can dumburin ni da yake na yi zama dumburin aka yi ta bincike sai aka gano sunana can dumburin aka ce ai akwai yar shahara tana nan wurin aka haɗi sunana aka haɗi komi aka zo aka ce ina nake na ce gani suka ce ki ashe mu na haka ce yar shahara take ina yar shahara ko ki gwada mu ko mu halibi na ko gwada musu shikenan suka ce to ba mu kashe ku amma in mazan ku su ba da miliyan 10 ba mu hidda ku daga nan ba mu hidda ku sai dai mu bar ku nan wurin ku zama bayi. Muna nan dai muna ta'addu'a muka kyale su su zo su halba bindigogi su halba mu bindigogi. Muna nan dai su zo su kira mu su ce a ba mu wake mijin take da kuɗi in baki yi ba su ba mu kashi ce in kin yi kuka su kashe ki mu kyale. Muka yi hakuri haka suka tai da mu mu je su ruwa in ruwa ta hu muna nan ciki da mu da jarare ruwa ya ba mu kashi mu kwanta cikin ruwa kwanan mu 16 in su haya da waye su ba da wata yar shinkafa a dawa da gishiri a ba kowa ya watsa ba mai karcin komi sai kuma da malice kuma su ba da a watsa kuma kowa ya watsa. Yara kaɗai suke yan ma da rana in sun dawa suna ba yan yaran mu in suna kuka amma ba su ba mu.
To ya da za a sako ku ya suka ce muku da za a sako
ku? Kiran mu suka suka ce ina an shaida muka ce ga mu suka zazzaba sai suka ce to kashe ku zame. Ku kuma an ga ku tsanan in lokacin ku yayi to in kuma an hidda ku ku dai ku taimake kashe ku za ai. Ku taimake haka kai suka sani mu gaba da suka taho. Da suka kama dumman suka gama dumman su na kashe ku zame sai suka ce a jawo babura. Suka azo mu gaba babura suka ta gudu da mu.
Kama ku nawa ne aka kama?
Mu 18 yaro 11 mu 29.
To yanzu mutun nawa aka sako?
Mu 10 aka sako yaro 1.
Ina sauran su kai?
Suna can mata 8 yaro 10.
Amma dukkan su wanda aka kama bayan wannan tsohuwar ba wanda aka kashe?
Eh gaskiya duk wadanda aka taida mu ba aka kashe ko guda ba an da ne muka taida wannan da ba sai dai nan bisa hanya an kashe wasu ba mu sani ba cikin mota saboda mun ga wata mace kwance cikin mota.
A bayanin da suke kun ji suna magana kamar safancin da aka yi da gwamnati?
Eh sun gai sun ce mamu gwamnati ta ji tsoro an kira su masariya kira su ya ce za a yi shiri. To kun yi arziki yan shaida in an yi shiri za ku hita in kun ba a yi shiri ba ku hita amma an yi shiri in Allah da kowa gidanta za ta koma. Kowa gidanta za ta koma kuma duk wanda ya zo sai mu addu'a domin Allah kuma abinda muka ji daɗin shi da suka ji ba wanda suka yi makomi ba da suka yi fasikanci da sun ce duk wanda ya je ya ce mamu wani abu mu je mu gaya ma manyan mu suka ce duk wanda aka yi mata magana mu gaya ma manyan mu wallahi haka suka ce mamu in ba wani yaro ba dan iska nan da ya tai ya bi giwan ga ya zagi wanga duka cikin su mun ba wanda kananan ma duk wanda ya zo sai addu'a wani ma da ya je dumbul ya sau mu kwayoyi ya ce mu ba yaran mu sau mu magunguna ga yaran amma daga in ba wannan dan auta ba. Ba wanda ya kwanta tamu wallahi sai su manya in sun zo sun ba mu kashi.
To Allah kyauta. Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau sai mako mai zuwa ku ji ƙarin bayanan mazauna garin Shimfiɗa da kuma hirar da shirin yayi da gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari. Kafin nan a madadin wakilinmu Murtala Faruk Sanyina da ya bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Diodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa.
Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke ashe mu
maza. Kuma da can da la'asar za ku ji mu da sababbin shirye-shiryen yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu. Amina Buhari au nake cewa a wani lafiya.